Fashion house na muryar Amurka ke magana daga gundumar Colombia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan daren wanda ya daidai da karfe 3:30 na maraice agogon gundumar Colombia a wannan rana ta Alhamis 11 ga watan Maris shekara ta 2021. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu. A cikin shirin za ku ji ko menene makasudin ziyarar sarakuna masu daraja ta daya a Najeriya zuwa Majalisar Dokokin Ƙasa. Haka idan muka leka a Jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewa matasan ƙasar za su shiga cikin sahun masu cin gajiyar aikin gwamnati. Kamar kowace rana Alhamis kuwa muna tafe da rahoto na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya. Daga bisani sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu muka kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Wasu kungiyoyi masu alaka da ISIS da ke Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Mozambique sun zama na baya-bayan nan a jerin waɗanda Amurka ta saka sunayensu cikin rukunin kungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje, yayin da ake samun abin da ƙwararru ke kira ƙaruwar tashe-tashen hankula masu nasaba da tsauraran ra'ayi. Jami'an yaƙi da ta'addanci na gwamnatin Amurka sun ce suna yin duk abin da suke iyawa don daƙile wannan mummunar barazana wadda kai tsaye ke shafar tsaron lafiya, kwanciyar hankali da kuma yanayin tsaron ƙasashen da ke muhimmiyar ƙawance da Amurka. Wannan makon ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana wasu ƙungiyoyi biyu a Afirka, wato da reshen ƙungiyar ISIS a Congo da kuma reshen ƙungiyar da ke Mozambique a matsayin ƙungiyoyin ta'addanci. Sun shiga sahun ƙungiyoyin da suka haɗa da Al-Qaida da Hamas da kuma Hezbollah. Shekara guda bayan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana COVID-19 a matsayin annoba, wani bincike ya gano cewa wani nau'i na cutar da aka fara ganowa a Burtaniya ya mafi duk sauran nau'ukan cutar hadari. Binciken, wanda aka wallafa sakamakonsa a mujallar kiwon lafiya ta Ingila mai suna British Medical Journal, na cewa mutanen da suka kamu da nau'in B.1.1.7 na cutar sun fi waɗanda suka kamu da sauran nau'ukan cutar saurin mutuwa da kashi 30 cikin 100 zuwa kashi 100 cikin 100, kuma jimlar kiyasin hakan kashi 64 cikin 100 ne. An gano nau'in na B.1.1.7 a ƙasashe sama da 100 tun bayan da aka fara gano shi a watan Satumban bara a kudu maso gabashin Burtaniya. Wasu binciken da suka gabata ma sun nuna cewa wannan nau'in ya mafi na asali saurin yaɗo. Kama wasu 'yan gudun hijirar Rohingya 220 da aka yi a birnin Jammu na arewacin Indiya gami da wata sanarwar 'yan sanda cewa za a mayar da su Myanmar ya kawo fargaba tsakanin al'ummar musulmi na Rohingya, waɗanda suka guje ma tashin hankali mai cike da kashe-kashe a Myanmar ɗin suka fake a Indiyar. 'Yan sanda sun gaya ma 'yan gudun hijirar na Rohingya da suke zaune a lungunan bayan garin Jammu cewa za a sake kamo saurin 'yan Rohingya ɗin don mayar da su. 'Yan gudun hijirar sun yi kira ga gwamnatin Indiya da kar ta mayar da su Myanmar, inda a cewarsu rayuwarsu za ta kasance cikin matuƙar haɗari. An kama mijina kodayake yana da katin shaidar zama ɗan gudun hijira. 'Yan sanda sun ce da shi da sauran 'yan gudun hijirar Rohingya za a mayar da su Myanmar. Babu wani ɗan Rohingya da ke son komawa Myanmar a halin yanzu. Har yanzu Myanmar na da haɗari gare mu, a cewar Minara Begum, wata 'yar Rohingya da ke zaune a Kiryani na birnin Jammu. Jiya Laraba, Majalisar Dokokin Amurka ta amince da ƙudurin dokar samar da tallafin corona na dala $1.9 trillion, wanda wani muhimmin fanni ne na manufofin shugaba Joe Biden, wanda ya kai tsakiyar kwanaki 100 a gadon mulki. Yau Alhamis aka tsaida cewa Biden zai gabatar da muhimmin jawabinsa na farko a matsayinsa na shugaban kasa, inda zai yi amfani da wannan jawabin wajen tabo batun wannan kudin tallafin da kuma tasirin da zai yi kan iyalan Amurkawa. Sannan zai tabo batun mutuwar mutane sama da 529 sanadiyar cutar corona daga cikin mutane miliyan 29 da suka kamu da cutar a Amurka. Kudirin ya samu amincewa ne a majalisun dattawa da wakilai masu rinjayen 'yan Democrat ba tare da goyon bayan 'yan Republican ba. Kasar Japan ta yi hidimar zagayowar ranar da aka samu mummunar girgizar kasa da kuma ambaliyar tsunami karo na 10 da suka shafe dimbin ƙauyuka da garuruwa, wanda hakan ya kuma janyo ɗaya daga cikin haɗuran nukiliya mafi muni a duniya. Prime Minister Yoshihide Suga da babban sarki Norihito sun jagoranci masu hidimar makoki wajen yin tsit a birnin Tokyo a yau ɗin nan Alhamis, a daidai lokacin da girgizar ƙasa mai ƙarfin 9 a ma'auni ta haddasa ambaliyar ruwan tsunami wadda ta malalo da matukar barna a arewa maso gabashin Japan, kafin daga bisani kuma ta farma tashar nukiliya da ke Fukushima. Igiyar ruwan ambaliyar ta lalata na'urar lantarkin da ke samar da wuta matashar da kuma na'urar sanyaya ta, wanda ya kai ga tumbudin manyan tukwanen iza makaman nukiliya guda uku, wanda hakan kuma ya janyo sacewar dimbin tururi mai guba cikin iska, wanda hakan ya tilasta gaggauta kwasar dubun dubatan mazauna wurin da ke waye. Mutane sama da 18,000 ne dai suka mutu a wannan hadarin. A ƙarshe, Majalisar Dokokin China ta amince da wasu sauye-sauye a tsarin gudanar da zaɓe a yankin Hong Kong, wanda hakan ya baiwa gwamnatin China ƙarin iko kan majalisar wannan yanki, matakin da masu suka suka ce zai daɗa gurgunta fafutukar yaɗa manufofin demokradiyya a yankin. Majalisar Al'ummar Ƙasa, kamar yadda ake kiranta, yau Alhamis ta amince da sauye-sauye da ƙuri'u 2,895 babu hamayya, inda mutum guda ne kawai ya ƙaurace. Sauye-sauyen sun haɗa da faɗaɗa hukumar zaɓen Hong Kong, wadda ita ke naɗa mai jagorantar yankin, da kuma mambobin majalisar dokoki masu yawan 1,200 zuwa 1,500, tare kuma da bayar da ƙarin iko ga mambobin hukumar zaɓen da ke birnin Beijing na ƙasar China. Wannan matakin ya kuma ƙara yawan kujeru a majalisar daga 70 zuwa 90, ya kuma soke damar da dimbin wasu ƙananan 'yan majalisa na matakin gunduma ke da ita ta kada ƙuri'a.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan labaran duniya, yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Sarakunan gargajiya a Najeriya sun mika kokensu ga kwamitin majalisar dattawa da zai yi zama don yin kwaskwarima da garan bawul ga kundin tsarin mulkin kasar. A ƙarƙashin shugabancin mataimakin shugaban majalisar dattawa Ovi Omo Agege, inda suka nemi a maye musu da ikon da kundin tsarin mulkin ya ba su. Ko yaya kwamitin ya kalli wannan buƙatar ta sarakuna? Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta yi komuna da ƙarin bayani a wannan rahoton nata.
Shugaban majalisar sarakuna na jihar Neja kuma Etunupe Alhaji Yahaya Abubakar ne ya gabatar da bukatun sarakunan, inda suka nemi a mayar musu da ikon da kundin tsarin mulkin ƙasa ya basu, wanda aka yi watsi da shi ta hanyar dokokin sake fasalin ƙananan hukumomi a 1967 da 1976. A nan Etunupe Alhaji Yahaya Abubakar ne ya yi ƙarin haske.
Matsayinmu na yayin ƙasa kuma yadda muka san al'adunmu na gargajiya, muna da matukar niyyar cewa za mu taimaka don hali in mun samu irin legal backing na constitution, haka samu cikin constitution mu tabbatar da limana nan, kuma muna da matsayin da mun yi magana don ko komai wani abu za su rayu kuma za a ci, kuma muna da irin aladu da muka gada daga yayin mu na jiya.
Daya cikin ƴaƴan kwamitin da ke shirin yiwa kundin tsarin mulkin ƙasa garan bawul kuma tsohon gwamnan jihar Nasarawa Tanko Almakura ya bayyana muhimmancin irin rawar da sarakuna suka dinka takawa wajen haɗin kan ƙasa, wanda yake
mai la'akari da cewa sarakunan gargajiya suna kokortawa matuka wurin taimakon kwantar da tarzoma da rikice-rikice a kasashen su baki ɗaya. Saboda haka muna ganin taimako da su na ra'ayi da za su kawo wurin gyaran fuska na kundin tsarin mulki zai taimaka. taimaka wurin samu wannan tsarin kundin mulki wanda zai gamshi kowa da kowa kuma a samu tafi da al'amuran kasar nan ba tare da wani tangarda ba.
Shi ma sanata mai wakiltar Taraba ta tsakiya Yusuf Abubakar Yusuf ya tsokaci cewa lalle majalisa za ta duba yanayi da kasa ke ciki na kalubalen tsaro saboda haka za a iya mayarwa sarakuna da ikon su.
Su ne suke rike da tradition na kowane masarautan su kuma kowa san sarauta na da tarihi duk gidan sarauta na da tarihi. So ni a gani na ya kamata a ba su abin da za su yi kamar yadda suke da har ma a kara musu kamar yanzu.
Amma shugaban rundunar adalci Abdulkarim Dayyabo yana ganin wasu sarakuna suna yin abubuwa da basu dace ba.
Da tasirin sarakuna da malaman addini da attajiran kasa in suka tsaya suka rike kasarsu a kowane sai ce sai da yake su zai ko ma wani irin mulki zo da shi ko Fir'auna ne ko kenan ne to aka zo aka waye gari da irin wannan kowa idan shi ma so yake a san masa so yake a yi da shi duk wata kasanta duk wata barna duk wani illa ba ruwansa a yi a san masa to shi sa muka waye gari abubuwa suka zama irin chapter suka kasance.
Dokar bai daya ta janar Ironsi a shekara 1966 da kuma ta janar Gawan na 1967 da ta janar Obasanjo na 1976 na kwaskwarimar kananan hukumomi B2B su ne suka kwace wa sarakuna ikonsu tare da mika ikon wa kananan hukumomi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Idan muka leka jamhuriyar Nijar kuwa za a je yunkurin majalisar dokokin kasar na ganin an cimma matsaya a kan shekarun barin aikin gwamnati inda wasu ke ganin cewar bukatar ta zo a daidai. Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani.
Tana gab da kammala zamanta na ƙarshe na shekaru biyar ne majalisar dokoki ta ƙasa ta jamhuriyar Niger ta sake duba dokar nan mai ingiza ritayar ma'aikatan gwamnati da a can farko ta tsaida a shekaru 65. Amma shugaban ƙasar ta jamhuriyar Niger Alhaji Isu Muhammadu ya mayar wa majalisar dokokin ƙasar domin a cewarsa kai ritaya har shekaru 65 zai hana matasa damar samun shiga aiki da gaugawa. Yaya kungiyoyin da gona jamhuriyar Niger din suka ji da wannan zancen ita ce tambayar da na yi wa Habibu Muni magatakarda na kungiyar malaman makarantar boko ta Sinan da ke karkashin kungiyar Kwadago ta CDTN.
Mun sai mu ce tunda abu ne tambaya ce muka yi mun muka tambaya muka ce dole ya kamata a yi shi sai mu ce alhamdulillah bukata ta biya gogor ma ta biya kudin sabon don kenan ba abin mamaki ne ba akwai matsala wadda attahi wadda ga zuwa tun karo mu ai aka ce shekaran na 60 za a tare tare wadanda ga zuwa ta cikin shekaru za a kai inda kak za su yin tsaye su ba za su samu taso a duk kudin ritaya ba kenan kuma gwamnati ID ba da yayi cinka sun kai shi asambule kuma asambule ta yi butan shi ta yi adaptan shi sai mu ce ku alhamdulillah kenan su san sankin nan kamar abu ne tunda yanzu ga wanga lokaci da muke ana gani kamar su san sankan ba mu tiya tsuha wanga lokaci da muke san sankan ba wani abu ne ba kuma aka diba cikin ƴan uwan mu ƴan kwantaraji yau in an ce ba a gudda shi ba yanzu akwai wadanda daga nan ma wurin nan sun cika shekara 60 ko an ba su matrikil da lokacin ga yanzu da muka magana zuwa yanzu san kan gal an ka dauka kenan ana iya samun su samu shekarar 15 ko da ƙari aiki sun kai samu kenan pension amma da yawa wadanda akwai inda an tsaya da su san tankin nan ko an ba su matrikil ba su samu su yi shekarar 65 don kenan ba su samu su yi shekarar 15 na aiki ko su samu pension sai dai su zaka su yi kwantara kenan yanzu ƙari dan kudin kwantara dai za a ba su.
Haka shi ma Abdul Rauf na kungiyar Kwadago ta sai an ce na cewa wannan tsarin na tafiya ritaya shekaru 60 iyaye daidai
bisa ga yanda majalisar dokoki ta tsaida ni sai in ce gaskiya na yi na'am da wannan saboda yau in aka ce ma'aikaci sai ya kai 65 na farko dai abin da za a tunani da shi galibin mutane yanzu generation ta yanzu ba irin ta data ba ga yanzu mafi yawa duk wanda zai kai 65 ya kai inda bai iya aiki yanda ta kamata sannan abu na biyu kuma abun da za a aiki da shi nan Niger ya ka dauki matasa he da kashi 50 duka matasa na suna nan zube waɗanda suna jira aiki me ya zama to babu wurin da za a sa su kenan aka ce akai abun 65 su waɗanda za a sa su latti sannan kuma dan da aka diba kama an shiga haƙƙinsu.
Matasan da shugaban ƙasar ya tsamo a cikin wannan maganar sun ce hakan ya yi kyawo domin zai sawar na gaba su saki aiki cikin lokaci domin su ma a dama da su tun lokacin jarar samun aiki bai tsananta gare su ba.
Sunana Abdullahi Ibrahim kasancewar yanzu akwai matasa jibge ga sanar da diploma babu aikin suna nan aru-aru gaskiya musamman wanda suka riga suka kammala ma suna nan jibge kuma an waiwa irin jami'a suna can jibge. kaga wannan idai da gwamnati ta hidda shekara 60 gaskiya haka ne Bremen yayi a tsaya shi shekara 60 din saboda awayoyo yan baya Allah subhanahu wataala ya samu dace gaskiya matasa ba su samun shiga kuma koda sun samu shiga aka ce zai kai 65 akwai retar kenan retar na sankan ba karamin retar bane ba na sankan ba ko na sankin muwa ne akwai retar ko ba gaskiya ba kenan wannan ya kamata a tsaya a duba a tsaya shi shekara 60 din nan dan awayoyin yan baya
mamman san dangance da wannan tsari na retreat da gwamnati ta hiddo cewa shekara 60 su kuma mai yawan mutane suna ganin 65 a fi sabilillahi in aka duba da yanayin da ake cike na matasa suna zaune mutun yayi ya samu diploma yana zamani gaskiya mai yawa wannan wanda gwamnati ta yi yayi zama mai a'ala saboda matasa su ne kashin baya in ya kasance matasa na zaune ka gani ai akwai matsala shike kawo wasu matsaloli wanda yanzu muka waye gari cikin su
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
yanzu kuma sai rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya wanda Zainab Babaji ta hada muna
Wata babbar kotu a nan jihar Plateau ta bada belin dukkan mutanen da ake tuhuma da zargin kisan tsohon daraktan gudanarwa a shelkwatar rundunar sojin Najeriya, Janar Idris Alkali. A ranar 3 ga watan Satumbar shekara ta 2018 ne, sojin Najeriya ta bayyana bacewar Janar Idris Alkali a yankin Duradu da ke karamar hukumar Jassa Kudu a nan jihar Plateau. Bayan binciken da jami'an sojin suka gudanar, sun ce sun gano gawarsa a wata rijiya a ƙauyen Gushwet da ke karamar hukumar Jassa Kudu a nan jihar Plateau. Tun wancan lokaci ne aka kama wasu mutane da dama aka gudanar da bincike daga bisani aka tura ƙeyar mutane 27 zuwa kotu aka kuma kulle su. Alƙalin babban kotun na jihar Plateau Arum Ashom ya ba da belin mutanen ne bayan ya samu takarda daga lauyan waɗanda suka shigar da ƙara Joe Kyari Gadzama cewa ba zai sami kasancewa a kotu ba. Daya daga cikin lauyoyin da ke kare waɗanda ake tuhuma barista nan le Komak ya shaida mun cewa sauran lauyoyin da ke kare mutanen sun nuna rashin jin dadin su kan yadda ake kai komo daga bangaren waɗanda suka shigar da ƙara.
An turo wasiƙa da cewa a daga musu yana so ya tattauna da sabon chief of army staff saboda haka kotu ta canza shari'a zuwa wani rana daban. Bayan haka duka lauyoyi kashi uku da ke kare mutanen da ake kuma su a wannan shari'a duka sun yi jayayya da wannan wasiƙa saboda dalilin da aka bayar ba dalili ne da doka ta yarda a cikin dalilin da zai iya sa a daga shari'a ba kuma mun kara nuna wa kotun yadda su masu kawo karan su ne suna taccen ne shari'ar nan tun da aka fara a shekara ta 2018 muna shekara na uku kenan ba a ma koma shari'ar ba a dalilin da ya sa ba koma ba su lauyoyi na sojojin suna ta kawo amendment ma ta
Wato ana ta gyare-gyare.
Ana ta gyare-gyare.
Barista Nanle ya ce bayan da alƙalin da ya fara shari'ar ya yi ritaya, dole aka sake fara shari'ar daga farko. Lamarin da ya sake zamowa cikas a shari'ar.
Waɗannan gyare-gyaren da ana ta yi din. Don duk ranar da an zo an gyara za a koma da fara daga farko. In an zo aka yi wurin gyara za a koma fara da farko. An koma haka har muka samu kanmu inda muke haka ne. To a tattalin wannan a ranar
Akwai waɗanda an sa su a cikin kurkuku ana riƙe da su kafin har lokacin da za a gama shari'a. Wani hali ake ciki yanzu?
A wannan ranar muka ce a kore karan ko kuma shari'a ya salame su su je gida gaba daya without condition ko kuma ya ba su two bailey. Dukkan dalilin da yana sa ta taga shari'a yana zuwa daga wurin jefin su. Kuma ga akwai mutane a tare waɗanda ba su a tare ma wahala ne masu su yi ta zuwa. To a ranar mun ta ce a kan a kore karan amma alƙalin shi a hikimansa ya ce a sai ba ma waɗancan beli ya sake daga ma masu kawo kara a gan ko za su zo su yi wani abu. Amma alƙali ya ce da abun yana da tunci da da zai kore kara ne. Amma ko shi kansa ya saboda
To amma yanzu idan na fahimce ka wato duka mutanen nan ba wanda yake tsare a cikin kurkuku kenan.
Bisa ga order na kotu ya kamata kowa na gida.
Na tuntubi lauyan rundunar soji da suka shigar da kara Joe Kyari Gadzama wanda na aika masa da sakon karta kwana ya bani amsar cewa lokacin yana Lagos ne. Na nemi magana da shi ta wayar tarho amma bai sake waiwayata ba. Kotu ta dage karar zuwa ranar 14 ga watan Afrilun 2021. A bangare guda kuwa kungiyar Fulani mabiya addinin Krista ta gudanar da taronta na shekara-shekara a nan Jos. Makasudin taron shine su karfafa junansu don kasancewa da tsoron Allah. Rabaran Abdullahi Ali ya kuma yi amfani da wannan kafa wajen fargar da masu ruwa da tsaki ba da fifiko wa ilimin makiyaya.
To dalilin wannan taron shine mu nuna bishara ta gaskiya wato tsoron Allah, Fulani su zama da tsoron Allah. Fulani su san waye Ubangiji, su kuma ji tsoron Ubangiji. Su san cewa za su bar duniyan nan. Su san cewa shanu da komai da suke da shi zai kare. Kuma duniya za ta shuɗe kamar yadda aya ta faɗa a cikin littafin Filibiya sura 3:15. A koya masa ilimi, idan mutum ya yi ilimi in Allah da zai zama da gyaruwa, zai zama da rafi.
Ta yaya a ce gwamnati din ko kuma wanda ke da wani ruwa da tsaki zai taimaka musu wajen ba su wannan ilimi?
Inda suke Fulani din a tabbatar suna tare da iyalansu a wannan guri. Mai unguwa da sauransu su san da zaman su da sarakuna na Fulani. Shanayensu in za su tafi neman abinci ya yi su je kudu su dawo su kiyaye wanda duk yayi banna ya biya ai mashi tara kamar yadda muka samu iyayen mu nayi da den nan su da suke a gida a ilmantar da su. Idan an yi haka yaran nan da za su dago in Allah ya yarda su sai kaga rayuwarsu ya zama da sauki kuma su raba shanayensu wanda yake da 200 ya sai da kusan rabi ya sai kasa. Fulani ba Fulani yana da kuɗi to bai kamata ba a ce suna wannan yawo.
Dr. Umaru Kiru Kalgo ma'aikaci a jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto yace suna gudanar da addu'o'i kan matsalolin tsaro a Najeriya wanda ya shafi 'yan uwansu.
To wannan kungiya ta Fulani ta dade ba yau aka kafa ta ba, ta fi shekara 40. Dalilin kafa ko wannan kungiya domin a fada ma duniya, ba Najeriya kadai ba, a fada ma duniya cewa akwai fa Krista Fulani. Makasudi na biyu shine Fulanin da suka ga cewa suna bin Almasihu, wasu suna jin tsoro, to su san cewa ba su kadai bane, muna nan da yawa. Akwai abubuwa da yawa da suka sa yaran mu Fulani suka shiga cikin banditry, amma mu begen mu yanzu shine Ubangiji, muna addu'a Ubangiji Allah ya taba zukatansu domin abinda suke yi su kansu ba su daudari ba a ciki. Addu'a mu na biyu shine waɗannan da suke hayar su Ubangiji ya rusa wannan syndicate domin duniya ta samu zaman lafiya.
Tunda kai bayanin cewa akwai waɗanda ake hayar su suna aikata waɗannan barna, akwai matakin da kuka dauka ne na ganin cewa wato kun wayar musu da kai su kauce ma shiga irin waɗannan ta'addanci?
Na ɗaya wannan taro da muke yi mataki na ɗaya kenan domin mu iya kama waɗanda ke kusa gare mu kada su tafi. Waɗanda suka tafi muna ƙoƙari ta wurin addu'a domin waɗannan da suka tafi suna da wuya ka je wurinsu, su kansu suna jin wuya su zo a cikin al'umma. Addu'a kadai muke domin su yanda Ubangiji zai jawo hankalinsu su gane abinda suke yi ba alheri bane ba gare su ga kuma al'umma.
Shima Rabaran Idris Shuaibu daga jihar Kano yace kungiyar Fulkan tana kokarin samar da zaman lafiya ne.
Fulbe Christian Association in Nigeria kungiya ce wanda tana kokari domin hada kan Fulani domin su zamanto masu zaman lafiya da juna. Musamman a lokacin da muke yanzu nan muna so mu ga cewa zaman lafiya ya samu a cikin Fulani. Matsalolin da ake samu a game da an ji sunan Fulani, muna so wannan sunan a wanke shi ya zama da kyau kamar yadda yake a da, domin mun sani cewa wannan abubuwan da suna faruwa ba hali ne na Fulani ba tun da farko, amma akwai waɗansu gurɓatattu wanda sun zo sun gurɓata rayuwar Fulani da sunan Fulani.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum, da fatan mu saurari yana cikin koshin lafiya. takaitattun labarin wasannin na yau zan fara ne da gida Najeriya kamun mu leka zuwa wasu sassan duniya domin kawo muku abubuwan da ke faruwa a birnin Port Harcourt. Ministan matasa da wasanni Musa Sande Dare ya bude wata makekiyar cibiyar inganta hazaka da kuma ilimin matasa a fannin karatu da kuma wasanni mai suna Real Madrid Football Academy, cibiyar wacce gwamnan jihar Rivers Nelson Mike yake kira shekara ta 2019. An kulla alaka ta taimakekeniya da shahararriyar kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain wato Real Madrid da za ta taimaka a fannin fasaha. Cibiyar kashi 70 na matasan da za su ci moriyar shirin yan jihar Rivers din ne, sauran kashi 30 za a raba su a sauran jihohin kasar. Sannan shekarun matasan da za su samu shiga cibiyar ya fara ne daga shekara 7 zuwa 17. Idan muka koma kasar Brazil kuwa za ku ji akwai wani ciki da kasar Brazil din ke yi na ganin ta sauya sunan shahararren filin wasan nan mai suna Maracana zuwa sunan fitaccen dan wasan kwallon kafa na duniya dan kasar Brazil da ake kira Edson Arantes do Nascimento, wanda ake kira Pele a takaice. Rahotanni daga kasar Brazil na bayanin cewa a ranar Laraba ne yan majalisar Rio de Janeiro suka kada kuri'a domin sauya sunan filin wasan na Maracana. Kudirin neman sake sunan zai je gaban shugaban kasar Brazil Claudio Castro domin amincewa ko kuma kin amincewa nan da kwanaki 15. Sai dai zuwa wannan lokaci babu wani bayani daga gefen sarkin kwallon kafa na duniya King Pele akan batun. Sannan za ku ji cewa a karon farko a cikin shekaru 16 gwanayen buga kwallon kafa na duniya wato Messi da kuma Ronaldo ba za su buga wasan quarter final ba na gasar Champions League na kasashen Turai duk an yi wajerar da su. Kungiyar kwallon kafa ta Porto ita ce ta samu nasara akan ta Juventus, a yanda kungiyar PSG ta yi nasara akan Barcelona cewa maki 5-2 a ƙarshen wasan da aka buga a birnin Paris a ranar Laraba. To a yayin da aka yi wajen da manyan timatiman nan guda biyu wato Juventus da kuma Barcelona, su kuma shahararrun 'yan wasan kungiyar kwallon kafa na Liverpool Mo Salah da kuma Sadio Mane sun kai club din ne zuwa quarter final a gasar Champions League din da kwallaye biyu da nema a ragar RB Leipzig a ranar Laraba a filin wasa na Puskas a kasar Jamus. Sai kuma siyasar neman wakilci a kujerar hukumar kwallon duniya wato FIFA shiyar Afirka tsakanin shugaban hukumar kwallon Najeriya Ahmadu Penic da kuma Anomo daga kasar Cote d'Ivoire. Akwai yiwuwar fadar gwamnatin tarayya ta shigo ciki domin mara baya wa Ahmadu Penic na ganin cewa an zaɓe shi a zaɓen da za a gudanar a gobe don Allah ya kamu, wanda zai gudana a Rabat da kasar Morocco. Penic dai yana neman ya kasance shi ne ɗan Najeriya na uku da zai samu wannan matsayi bayan magabatansa da suka hada da Sa Oyo Orok Oyo da kuma Amos Adamu. To da wannan ne kuma na ƙarƙare shirin takaitattun labarin wasanni na wannan mako. Abdulhab Muhammadu na Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Masu sauraro, da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Wasu kungiyoyi masu alaka da ISIS da ke jamhuriyar demokradiyyar Congo da Mozambique sun zama na baya-bayan nan a jerin waɗanda Amurka ta saka sunayensu cikin rukunin kungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje, yayin da ake samun abin da ƙwararru ke kira ƙaruwar tashe-tashen hankula masu nasaba da tsauraran ra'ayi. Jami'an yaƙi da ta'addanci na gwamnatin Amurka sun ce suna yin duk abin da suke iyawa don daƙile wannan mummunar barazana wadda kai tsaye ke shafar tsaron lafiya, kwanciyar hankali da kuma yanayin tsaron ƙasashen da ke muhimmiyar ƙawance da Amurka. Shekara guda bayan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana COVID-19 a matsayin annoba, wani bincike ya gano cewa wani nau'i na cutar da aka fara ganowa a Burtaniya ya mafi duk sauran nau'ukan cutar hadari. Binciken, wanda aka wallafa sakamakonsa a mujallar kiwon lafiya ta Ingila mai suna British Medical Journal.
Masu sauraro, baki daya iyakacin shirye-shiryen namu kenan a wannan ranar, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahotannin. yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sautin shirin Julie Lazarus Gratian. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Yi muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.